sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Janairu na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaba na biyu mafi iko a Sudan ya gana da ministan tsaron kasar Habasha a jiya Asabar a wata ziyara da ba kasafai aka saba gani ba a birnin Addis Ababa daga wani jami'in Khartoum wanda ta zo cikin tashin hankula akan iyaka, in ji jami'ai. Mohamed Hamdan Daglo, wanda aka fi sani da Hemeti, wanda shine na biyu a majalisar mulkin Sudan, zai kasance a kasar Habasha na tsawon kwanaki biyu domin gana da jami'an Habasha da dama, in ji kamfanin dillancin labaran Sudan Suna. Sanarwar da majalisar mulkin Sudan ta fitar ta ce ministan tsaron Habasha Abraham Bailey ya gana da shi a filin jirgin saman Addis Ababa. Har ila yau ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnatin Habasha da hukumomin leken asiri, in ji shi. Daglo shine shugaban rundina ta musamman ta RSF, wani rukunin da ake tsoro kuma mai karfi da ake zargi da aikata ta'asa a yankin yammacin Darfur. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗi jiya Asabar cewa ya baiwa kasashen yankin Baltic da suka hada da kasar Estonia da Latvia da Lithuania izinin aika da na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da Amurka ta kera zuwa Ukraine. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da Ukraine ke ci gaba da samun tashin hankali da makwabciyar ta Russia. Na hanzarta kuma na bada izini, kuma mun bada cikakken goyon bayan canja wurin kayan aikin tsaro na kasashen NATO daga Estonia da Latvia da kuma Lithuania zuwa Ukraine don ba ta dama kare kanta daga cin zarafin Russia ba tare da wani dalili ba, in ji Blinken a cikin wani sako da aka kai a shafin Twitter. Blinken ya kuma gode wa tsaffin mambobin jamhuriyar Soviet kuma mambobin NATO a yanzu saboda dogon lokaci da goyon bayan da suke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban hafsan sojin ruwan Jamus ya sauka daga makaminsa jiya Asabar bayan ya sha suka kan cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya cancanci girmamawa kuma Ukraine ba za ta taɓa samun nasarar kwace Crimea daga Moscow ba. Mataimakin Admiral Kim Schombach ya ce na nemi ministan tsaro Christine Lambert da ta amince da murabus ɗina wanda zai fara cikin gaggawa. Ministan ta amince da buƙatar. Schombach ya bayyana haka ne a wani taron tattaunawa da aka yi a India ranar Juma'a, kuma an kafe hoton bidiyon a shafin sada zumunta. Kalaman na zuwa ne a daidai lokacin da Rasha ta tara dubban sojoji akan iyakokin Ukraine. Yunkurin diplomasiya ya mayar da hankali ne kan hana ta'addanci. Rasha ta musanta cewa tana shirin mamaye Ukraine. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da jiragen yakin ƙawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai a wani gidan yari da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Houthi na Yemen ya haura zuwa ƙalla 82 da ake tsare da su, kamar yadda 'yan tawayen da wata ƙungiyar agaji suka sanar a jiya Asabar. A halin da ake ciki dai, an daina amfani da kafar yanar gizo a ƙasa mafi talauci cikin ƙasashen Larabawa, yayin da dakarar rundunar ƙawancen ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a Sana'a, babban birnin kasar da ke hannun 'yan tawaye da sauran wurare. Hare-haren ya biyo bayan ikirarin Houthi na kai harin da wani jirgi mara matuki da makami mai linzami cikin babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa a farkon wannan makon.
duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba da maudu'inmu akan illar da sace-sacen ɗalibai a makarantu ke haifarwa musamman a arewacin Najeriya. Kuma muna sauraron bayanan mahalarta zauren ne. Zan miƙa na'urar magana ga malami na gaba.
Assalamu alaikum. Sunana Buhari Yunusa Kumriya. Ni ne shugaban kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Alhamdulillah, ina fatan alkhairi da wannan gidan rediyo mai albarka yake haɗa mana irin wannan gagarumin taro domin a samu bakin zaren matsalolin da suke samun damun ƙasarmu. Kuma ina yi wa man manyan baƙi barka da zuwa wannan zaure namu mai albarka domin ƙara fahimtar juna. A gaskiyar magana, duk magana da zamu yi dakta ko sai mu ce ya riga ya gama yinta. Sai dai ba a rasa ɗan abu ɗaya biyu da zamu iya faɗi ba. Duk da dakta ya gaya mana matakai guda hudu, muna jira muna sauraron sa mu ji wannan sauran mataki na biyar ɗin nan. A gaskiya dukkan wanda ya dubi al'amuran tafi da tsaron Najeriya, kamar inda dakta ya faɗa, sai a ɗauka da wasa ake yi gwamnati take yi. Za ka ga cewa gwamnatoci hudun nan da dakta yi mana bayani a kansu, yankin nan da muke zaune a cikinsa na arewa, wadda za a iya cewa wannan fituna ta fi addaba wannan yanki namu, kowane yanki mutanenmu ne suna da rinjaye a waɗannan matakai guda hudu ɗin. Wadda sai ka ga cewa kuma zaman nan nasu a guri mu bai amfane mu da komai ba. Dan na tabbata da wani yanki ne ake samun irin abubuwan da ake samu a yankinmu na arewa. To ina ganin cewa da a yanzu ba a wannan halin muke zaune a ciki ba. To ya kamata shugabanninmu su sani, su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa waɗannan abubuwa Allah zai tambaye su akai. Su koma abubuwan da ya kamata su yi na kishin mutanensu da sanin darajar mutanensu, ba dan komai ba. Shugabanci ne abu ne mai wahala. Za ka ga da yawa, kamar yadda ɗan uwana ya bayani, kafin a kai mutum a bashi wani ministry ko kuma a zaɓe shi a wani matsayi, za ka ga yana ta ihu, yana ta ɓaɓatu a kan sauran waɗannan ma'aikatu da suke zaune. To amma kuma sai ka ga ana zaɓensa ko kuma ana kai shi wannan gurin, sai ka ga abin ya zo ya lalace fiye da yadda ake da shi a baya. To kaga wannan abun dubawa ne. Ni ina ganin cewa ba yanda za a yi in dinga rubuce-rubuce ko kuma in dinga surutu akan abubuwan da suke faruwa kafin in zo guri. In na zo guri, in na ga abin zai lalace fiye da yadda na same shi, ai gwamma in sauka in ba waɗanda za su iya su zo su yi waɗannan abubuwan shugabancin. To amma sai ya ga cewa waɗannan mutane duk in aka ba su, kaga abin ya fi da lalacewa, kuma ba wani abin da za su nuna maka cewa suna yi na ƙoƙarin cewa akwai hanyoyin da ya kamata a samu bakin wannan zare. To gaskiya wannan babban matsala ne. Shugabanninmu su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewa Allah zai tambaye su akan al'amuran nan da suke gudanarwa. Muna yawa dakta fatan alkhairi, duk da mun san yadda halin da ƙasarmu take ciki, amma bai tsorata ba yana faɗin gaskiyar abin da yake faruwa a ƙasa. Muna masa fatan alkhairi, muna addu'a kuma Allah ya ƙara kawo mana irinsa domin ƙasarmu ta samu salama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Ni ɗan asalin jihar Yobe ne, ƙaramar hukumar Fika, wanda ire-iren waɗannan abubuwa ibtila'in da yake faruwa a arewacin Najeriya sun faru a jihata ta haihuwa. Abu na farko da nake son in ja hankalinmu a nan shine wannan maudu'in namu maudu'i ne wanda ya mana tambaya akan illoli na sace ɗalibai daga makarantu da muke fama da su a arewacin Najeriya. Sannan tambayan da nake so in ma 'yan ƙasa ko in ce ma gwamnatin ƙasa shine, wannan matakai da duka ake tutiya da su, kusan zan iya cewa ragamar waɗannan abubuwa duka suna hannun 'yan arewacin Najeriya. Sannan kuma sai ga shi illar kuma tafi addaban mu da muke zaune a arewacin Najeriya. In muka koma a ɓangaren ilimi da ake bamu koma baya a kansa, dangane da sace dalibai ko kuma da fama da muke da zaran mun ji an sace wani dalibi a wata makaranta sai kaga an kulle wata makarantan ko kuma jiha baki daya an kulle wannan makarantun jihan. To ina kallon kamar ministan ilimi in a bangaren matakin gyara ilimin arewa ne ministan ilimi dan arewa ne. In muka dawo bangaren tsaron mu shugaban hukumar sojojin kasa da DSS shugaban hukumar yan sanda duka yan arewa ne, sannan sai gashi shugaban kasan kansa dan arewaci ne. Manya-manya da muke da su a arewacin Najeriya ba za su kirgu ba, amma kuma sai gashi manyan arewa suna so su zame mana arkonsu arko ne na kifi wanda daga ruwa sai mai mannan ko wuta ne dama. To kaga in suka yi waiwayin baya su tuna cewar a zamanin da su suka yi nasu karatun, waɗanda fa suka gina mana ƙasar ba su gina mana ƙasa akan bambancin ƙabila ko yare ko ɓangaranci ba. In muka yi duba ba na mantawa ranar da aka yi bikin cikar Najeriya shekara 60 da na hau yanar gizo na bibi tarihin wani jawabai da Abubakar Tafawa Balewa ya gabatar, wanda ya gabatar da wannan jawabi babu maganan bambanci a ciki. To amma abun tir da Allah wadai wai manyanmu na arewa su rasa abin da za su yi sai dai su assasa mana kabilanci da bangaranci, wadda kiran kansu da wata kungiya ta gwamnoni, wai yan gwamnonin kungiyar gwamnonin arewa suna tutiya da ba sa son mulki ya koma kudu, su ma kungiyar gwamnonin kudu wai suna bugun kirjin cewar su yan kungiyar gwamnonin kudu waɗanda suke kishi saboda talakawansu, amma kuma wai ba sa son mulki ya dawo bangaren arewa. Wanda a wannan tarihin da na bibiya na su Abubakar Tafawa Balewa, wanda akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar nan ɗan kudu ne, Namdi Azikiwe, wanda suna tafiya a tawaga ya zo ya tarar da al'umma ya ɗauki wani abu waɗanda ya bibi kan al'umma ya rarraba musu wannan abun, ya ga wani yana tsaye a gefe bai saya mishi wannan abun ba sai ya ce zo kai ka samu, ya ce bai samu ba. Wani daga cikin 'yan tafiyarsa sai ke cewa kai ɗan ina ne, juyawansa ke da wuya ya sa muryatsa a ido ya ce masa ba na son ƙara jin wannan bincike daga bakinka, ai ɗan Najeriya ne. To don haka babu bambanci tsakanin ɗan kudu da ɗan arewa. To amma sai gashi manyan mu sun assasa mana wannan abu a cikin zukatanmu, wanda gashi ta kai mu ga haifan ɗa mara ido, dan yanzu muna tutiya cewar shugaban kasa ɗan arewa ne, ministan tsaro ɗan arewa ne, ministan ilimi ɗan arewa ne, amma kuma gashi yau ilimin a arewacin Najeriya yana so ya gagare mu, tsaron a arewacin Najeriya ya gagare mu, wanda da bana mantawa a jihata ta Yobe wallahi alazim na sha kwana a shingen sojoji, ina ji ina gani gani ga gab da shiga cikin garin Port Harcourt, amma na sha in kwana a shingen sojoji daga karfe 8:30. Akwai lokacin da karfe 8:30 na isa wannan shingen sojoji, amma wallahi san da na kwana garin Allah ya waye. To kaga ina kira da jan hankali ga shugabannin mu da su sanya tsoron Allah a cikin zukatansu, sannan su sanya cewar kasance a gabansu ba bambancin siyasa ko bambancin bangaranci ko bambancin addini ba. So don haka sannan abu na ƙarshe kusan ina da tambayoyi a dokta da kuma shi. To alhamdulillah.
Assalamu alaikum, sunana Mustapha Dawud, shugaban MMN Nigeria. Ni ba dogon jawabi zan yi ba, amma shi mai ranka shi daɗe ya riga ya yi magana cewa su shugabanni yawanci sun san inda abubuwan suke kuma sun san me yake faruwa. To a ɗauki mataki mana kansu, amma ba ka ba kullum a zauna a ta musu magana a ta musu magana, a lokacin magana ya wuce wai a makaranta ne in an gama theory sai a zo a yi practical. An yi theory kullum muna cewa sun yi ba su kyauta ba, sun yi kaza ba su yi ba, sun in kuka musu haka watakila za su ɗauki mataki.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, sunana Rayahi Sani daga Jihar Zamfara State. Ni gaskiya ba wai zan yi kira ne ga shugabanni ko manya-manya ba, a zan yi kira ne ga talakawa da kuma ƙauyawa kawan mu haka, saboda an fi shekara nawa an yi kira ga gwamnati, an yi kira ga manya, an yi duk ba wanda ya yi amfani. To ni kiran da zan yi ne akan ƙauyawa da talakawa irin mu, mu dawo mu gane cewa manya-manyan ƙasar nan ba wai suna son mu bane ko suna yin mu, a'a duk abin da za ka ga sun yi akan aljihunsu suke yi ba a ran al'umma ba. saboda abubuwan da suke faruwa yanzu kamar jihar Zamfara, jihar Katsina, Sokoto, Neja, Kaduna, state biyar din nan da ni karanta maka, ina da hujjojin da zan ce maka gaba ɗaya. Gwamnatin su inda take aiki, inda zaka ce ka san gwamnatin ya kanu da gwamnati sai in ka shiga cikin state, amma in dai kai dan kauye ne to ƙarya ne ka ce ka san gwamnati. Gwamnatin ka ita ce yan ta'adda, su suke shari'a, su suke komi. Ni abinda ma yake ban mamaki da abinda ka bani haushi wani bi in niji, sai ka ji an ce wai an hito ana zargin hakimi ko dagaci ko mai unguwa ko wani abu, wai ana zargin da sa hannu ne cikin yan ta'adda, dan dai an hi ƙarhin shi ba yadda zai yi. To idan da za ka yi wani tunane mai sauraro, ya za a yi a ce dagaci da sa hannu ne hukuma mai anguwa ko hakimi, inda ga gwamna shi zai je da kai ne kafa takane-takane ya zauna da mutanen nan face to face, ya gan shi su gan su su yi magana, ya tashi ya basu ya taya ta balle kai mai anguwa wanda yau yan sun ga dama kamar abin da yake faruwa jihar Sokoto yanzu da jihar Zamfara, wani wuri suka zuwa su sabke hakimi su nada nasu sunan shi a hakimi na yankin gabaɗaya. To kuma a haka sai ka ji an ce ana ganin lehin mai anguwa ko mai gari ko mi. To talakawa da sauran yan kauye, ina kira gare ku akan cewa mu sani wa duka shugabanninmu ba kaunanmu suke yi ba, domin Allah ba su kauna wani talaka ko wani wanda a kauye a kansu suke kauna, saboda duk wani abu da za su yi ta su ce muku suna kauna. Lokaci ne in na zabe, yanzu ma an kai lokacin da zaben ma ƙuri'a ba unhwani ta kai ba, ko da za ku zabe sun riga sun gama rubuta abin da an ra'ayinsu, sai dai su zo su kaddamar. Don haka kawai mu hita batunsu mu basu da Allah, za mu koma hannun Allah, za mu koma babbahwa da wadda Ubangiji ɗaya sai ta shi magana, mu basu da Allah, Allah ya muna sakayya.
Assalamu alaikum, sunana Abdulkadir Suraju. Akan maganan da sauran ƴan uwanmu suke yi akan kidnapping din yara, to iyayen su ma suna kulawa, suna dan ajiye yaran su a gida a anguwanni, haka da ka gani yaro a bayan maman shi ana kokowa da a sace shi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Sambo Jibril Sambo Jada, ni ne assessor coordinator na kungiyar muryar mabota kafafe yaɗa labarai da cigaban ƙasa. To ni dai da farko dai abinda zan faɗa, mu ƴan ƙasa muna buƙatar zama ƴan ƙasa nagari, muna son zama ƴan ƙasa nagari tukunna, don daga cikinmu ne ake samun shugabannin gabaki ɗaya. Don ba zama ƴan ƙasa nagari ba haka ko ba za mu samu shugabanni nagari ba, da farko kenan. For example, bari mu bada misali, yanzu in ka je gidan mai wanne ne attendance wanda suke kan famfo, za ka samu talakawa ne, amma za ka samu suna matsi lita. To su ƴan ba su shugaban su ne za su yi adalci. Muna da namu ma dan awo talaka ne, in yazo awo sai ka same sa ya sababban yatsancacin kwano awon ne, don me ya toye mudu, sannan shi aka ba shugaban zai adalci bai zai ba. To mu karan kanmu ma muna da nan matsala. Sannan abun da yaji banci lamari na tsaro, mu duba akwai makodan biliyoyin nerori ake ware wa bangaren tsaro, especially akwai intelligence report. Kafin abu ya auku sai an bada report kaza zai auku wuri kaza, me yasa jami'an tsaron ba sa dauka mataki da kafi abun ya faru? Na gaba mu duba kwanan nan aka kidnap wasu yara mata a wata secondary school a nan Neja state, nake jijiya ne ko shekaran jiya, kafin nan su zo sai ne suka aika sako kan cewa za su zo su saci yara matan nan, kuma sun sanarwa jami'an tsaro ko ba matakin da aka dauka kai, sannan har aka ja kai wannan kidnapping din aka dibi yaran nan. Shin su wayannan su kam haƙƙin tsaro ba su da haƙƙi ne akan gwamnati ta ba su tsaro? Muna biyan tax, da wannan kuɗin tax da ake biya da shi ne ake amfani da shi, ake abun nan ake biya jami'an tsaro, ake budget da komai da komai. Sannan kawai manta, kowane shekara akwai space center, Obasanjo space center, wanda aka kowane shiga an ce an harbe taurarin ɗan adam guda kaza. Why not, tun da ana harban taurarin nan duk wancan in har territory under Federal Republic of Nigeria ne, duk kungurmi da yaji suna capture abubuwan da yake wakana a wurin ne. Sannan kuwa duk shekara ana musu budget. For example, yanzu an ce ai kidnapping mutum a Niger State ko wata local government kaza, nan take ba za a kira Obasanjo Space Center a ce ai capture so latitude da so longitude a duba me yake wakana a wurin ba? To me aikin su? Mu ƴan ƙasa ya kamata mu fita mu tambayi gwamnatin tarayya, mu tambayi asali wanda yake kula da wannan hukuman din, me aikin su? Sannan da security agencies, shin ko ba su hada kai da wannan ma'aikatan ba don su taimaka musu wajen sabon bayanai abubuwan da yake faruwa a ƙasa gabaki ɗaya? Wannan ya kamata mu zanna
daga baki dan mu yi wa gwamnati tarayya wannan mu yi wannan tambayan a ba mu amsa mu tambayi wannan dijin na wannan ma'aikatan su ba mu bayanai da kuma jami'an tsaron gabaki daya mu tambaye su shin ko ba su hada kai da su wa'annan abu na space center ne assalamu alaikum wa rahmatullah
yau ma da bayanan sambo jibrin sambo jada zamu dasa aya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba a madadin kowa da kowa da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar binni muna tare da wani malami ne mai tallan goro malam ko menene sunanka
Muftari
malam Muftari to malam Muftari kaman daga wace jiha kake a Najeriya
Muska ina jihar Kebbi
Okay daga jihar Kebbi kake a cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma
Ina karamar hukuma a birnin Argungu
abinnan argungun to gashi nan na ga kaman kaina sana'ar sai da gora ne a nan binnin tarayya Abuja wani binni ne da ake ganin kaman binni ne kawai na ma'aikatan gwamnati ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro
gaskiya alhamdulillah bakin gurgurdo dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgurdo alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro ai shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgurdo dai nayi kwarai kwa
to menene ba ka sha'awa da zuwa binnin Abuja
to gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki ina daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samu abin da suka ji da shi lahiya
to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida argungun
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wani to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samun kaman a ce nawa
to wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wani daya wani lokaci zaka samu mafiye da haka din
to binnin Abuja wani binni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahala sifuri da kuma maganan muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan binni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamin ka koma gida a argungun
na kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan sai in koma gida
shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Na salla fa
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.